daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 3125 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aro barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyara muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 26 ga watan Satu Nuwambar shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 10 na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabar Hong Kong Carrie Lam yau din nan Talata ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi wanda ƴan adawa suka lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujeran da aka yi takarar su. Kotun Tarayyar Amurka ta yanke hukunci cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House wato Donald McGahn yayi umarni ya bi umarnin majalisar wakile wanda yake so ya bayar da ba'asi a binciken Trump. Sannan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin wani bayani na farko kan musabbin sauyin shugabanci a headquarter tsaron Amurka ta Pentagon.
To a Najeriya kuwa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da sabuwar kididdigar da ta saka Najeriya a matsayin ƙasa ta uku da ta fuskantar hararin ta'addanci a duniya.
Muhimmin abu dai shine yana nuna ma hukuma cewa ta ƙara himma, ma'ana kirarin da take na cewa ta yi gallaba akan su wa'annan ƴan gwagwarmaya bisa ga dai wannan rahoton wanda cibiyar IET ta fitar da buƙatar su ƙara himma.
To a jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben ga magarin da za a fara a baɗi, sabbin jam'iyyun siyasa ne ke ci gaba da bullowa, ko menene dalili?
Siyasa mutane su manda ta kasuwanci. Makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya, shi yasa ka gani kowane ya taso ya bude jam'iyya.
To za ku ji suma dalilin su wanda ya saba wa wannan. Sannan muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabar Hong Kong Carrie Lam yau din nan Talata ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi wanda ƴan adawa suka lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujeran da aka yi takarar su na iya zama wata alama ta rashin farin ciki da gwamnatin ta da kuma yadda ta bullo mazanga-zangar rajin demokradiya. Lam ta ce masu jefa kuri'ar sun nuna yadda suke ji game da shugabanci mara inganci, kuma ta sake maimaita kiran da ta yi na kawo ƙarshen zanga-zangar tashin hankali. Ta kuma sake nanatawa alƙawarin da ta yi a baya na gudanar da tattaunawar a bainar jama'a da zummar warwatse matsaloli da suka haddasa zanga-zangar, yayin da ta kasa ainihin tayi na cimma jituwar. Masu kada kuri'an a ranar Lahadi sun yi gagarumin hannunka mai sanda ga kasar China, kuma sakamakon ya nuna cewa masu rajin kare demokradiya za su yi iko da gundumomi 17 daga cikin gundumomi 18, bayan kuwa a baya ko guda ba su mallaka ba. Wani alkalin kotun tarayya Amurka ya yanke hukunci jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya bi umarnin takardar buƙatar bayanai da majalisar wakilan Amurka ta bashi don ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alkali Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban ƙasa ba shi da iko ya hana McGahn ko wani wanda yake aiki yanzu ko tsohon ma'aikaci a fadar White House ba da shaida. Gwamnatin Trump na shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin Jackson, lawyer McGahn kuma ya ce zai bi umarnin majalisar sai dai idan wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da hukuncin da ya gabata har sai bayan ɗaukaka ƙarar. Waɗanda suka ki amincewa sun haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, tsohon mai ba da shawara akan harkar tsaro John Bolton, da kuma muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mike Mulvaney. 'yan jam'iyyar Democrat sun duba yiwuwar tsige shugaba Trump da matsawa Ukraine lamba ta bincike wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shekarar 2020. Joe Biden da suka yi imanin cewa waɗannan manyan jami'an za su ba da hujjoji ƙwararra. A cewar rahoton Magan ya gaya wa masu bincike wato shugaba Trump ya tusasa masa ya kori mula kuma daga baya musanta cewa shugaban Trump ya buƙaci yin hakan. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon, yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yakin da kungiyar ta'adda ta IS a Iraki. Da aka tambaye shi kan koran sakataren sojojin ruwan Amurka ranar Lahadi, Richard Spencer, wanda farar hula ne, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki. Ya ƙara da cewa hakan bai faru haka kawai ba, a lokacin da ya bayyana a ofishinsa da tare da Prime Minister Bulgaria, ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suke yaƙi da ni. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Babbar kotun Pakistan ta dakatar da sanarwar gwamnati na wani dan lokaci wadda kan kai wa babban hafsan sojojin kasar damar yin aiki na wani wa'adin tsawon shekara uku. Wannan mataki na yau din nan ta Talata wanda ba a saba gani ba, wanda kuma kotun Koli ta dauka na zuwa ne watanni da dama bayan da Prime Minister Imran Khan ya ba da umarnin tsaiwata wa'adin shugaban hafsan sojojin General Kamar Javed Bajwa wanda zai ritaya daga baya a wannan makon. Kotun za ta sake sauraron karar a ranar Laraba don sanin ko matakin da gwamnatin ta dauka ya dace da bukatun dokan. Kotun wadda ke da alkalai uku wadda babban mai shari'an Asif Sa'id Khosa ya jagoranta ta lura a umarnin da ta bayar cewa dokokin Pakistan ba su yarda gwamnatin ta dakatar ko ta iyakance ritayar wani jami'in soji ba kafin ritayar ta fara aiki. 'Yan sandar kwantar da tarzoma na Turkiya sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa wani gangami da dubbar mata waɗanda ke buƙatar a kawo ƙarshen abin da suka kira ƙyale maza masu gallazawa mata. 'Yan sanda sun hana mutane sama da 2,000 yin maci har zuwa titin Istiklal na babbar shiyar hada-hada na shaguna. 'Yan sanda sun harba barkono mai sa hawaye kan masu zanga-zangar, yayin da wasu shaidu ke ba da rahoton an yi amfani da barkonan tsohuwa da harsasan roba da aka bayar a rahoton cewa babu wani rauni ko kuma wanda aka kama.
Gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da samun raguwar mace-macen sanadiyar hare-haren ta'addanci a sassan duniya, alƙaluma na nuni da cewa har yanzu matsalar ta'addanci na ci gaba da zama babbar barazana a duniya. Rahoton shekara-shekara da wata cibiyar ƙasa-da-ƙasa ta fitar a bana ya nuna cewa Afghanistan ce ƙasa ta farko da ta fi kowace ƙasa fuskantar matsalar ta'addanci a duniya, sai Iraki a matsayi na biyu, kana Najeriya a matsayi na uku. Dangane da haka, wakilin Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin masu ruwa da tsaki a harkar tsaro kan yadda suka kalli wannan ƙididdiga da aka fitar a baya-bayan nan.
Masanin tsaro da ke aiki kan samar da zaman lafiya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, Wing Commander Musa Isa Salmanu, ya ga wannan rahoto na bana.
Idan ka duba wannan rahoton sai ga cewa Najeriya ko shekaran da ya wuce ita ce ƙasa ta uku, a wannan shekaran ita ce kuma ƙasa ta uku. Yana nuna cewa kusan dai za a ce ba ta canza zani ba kenan. Kawai inda aka samu canji shine kaman na farko da na biyu wanda suka sauya. Da ƙasar Iraq ne, amma yanzu Afghanistan ta sha gaba yanzu.
Ƙwararru irinsu Dr. Kabiru Adamu na ganin wannan rahoto tamkar hannunka mai sanda ne ga gwamnatoci musamman ma irin su Najeriya.
Muhimmin abu dai shine yana nuna ma hukuma cewa ta ƙara himma, ma'ana kirarin da take ne cewa ta yi gallaba akan su waɗannan ƴan gwagwarmaya. Bisa ga dai wannan reportin wanda cibiyar IET ta fitar da buƙatar su ƙara himma don su dau matakai na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen matsalar, kuma bisa ga misali da ilimi na ci binciken kan ta'addanci da wuya a samu ƙasar da ta samu ta magance irin wannan ta'addancin cikin ƙasa da shekara 18 zuwa shekara 13, don ta yi nazari wanda ya nuna cewa yawanci tsakanin shekara ko 23 ko 25 shine yawancin ƙasashe suke samu magance irin wannan matsala.
To ko waɗannan mataki ne suka yi dalilin raguwar aika-aika irin na ta'addancin a duniyar har ila yau ga Win Commander Salmanu.
Amma kuma ni idan aka duba wannan sai a duba ainihin, domin an ce kamar yadda Bature ke cewa the devil is in the details, wato sai an duba ainihin menene shi kanshi rahoton yake magana. Idan ka duba a cikin rahoton yana nuna cewa abin da yasa aka samu an samu raguwa akan kashe-kashe ko kuma mace-macen da aka samu a sabili da ta'addanci, ɗaya daga ciki ko kuma biyu daga cikin ko kuma ɗaya daga cikin factors ɗin da yasa, dalilin da yasa da suka faɗa shine cewa saboda galaban ta hanyar soja da aka samu akan wato kungiyar ISIS da kuma kungiyar Boko Haram. Wannan ni a nawa ganin shine nasaran da aka samu a Najeriya, cewa su wannan kungiyar sun nuna cewa an samu galaba ta soja akan kungiyar Boko Haram.
Duba da yadda wannan rahoto ke nuna cewa duk da raguwar kashe-kashe irin na ta'addancin a duniyar, amma har yanzu ta'addancin ne ke ci gaba da zama babban barazana ga duniya. Na tambayi wani masanin tsaro, Farfesa Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu, ko me hakan ke nufi?
Abinda wannan abin yake nufi, matsala ne da har yanzu ya addabi mutane, yana daukan rayuka da kaddarorin jama'a. To kuma irin wannan abu kasan in ba ma an shawo hankalinsa gaba ɗaya bane, dole ya ci gaba da damun mutane don mutuwa da ake yi da kuma kaddarori da suke salwanta gare su. Wato kasan shi ta'addanci, ko da mutum guda ne ya shafi mutane da yawa, don haka in ba ya an kauda shi ba za a ce bai addabi jama'a ba a takaice.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan mai na kaina. To yayin da shirye-shiryen zaɓukan 2020 da 2021 suka kankama a jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa na ci gaba da kafa sabbin jam'iyyu da zummar cin gashin kansu a zaben da ke tafe, abin da ke janyo ayar tambaya dangane da tasirin kananan jam'iyyu a fagen siyasar ta Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka jam'iyyu kusan 200 ne ake da su a fagen siyasar jamhuriyar Nijar, ƙasar da ke da yawan al'umma miliyan 20 kacal, a yayin da 'yan siyasa ke ci gaba da shigar da takardun buƙatar izinin kafa wasu sababbin jam'iyyu a gaban hukuma. Jam'iyya ta baya-baya da aka yi bikin kafawa a wannan mako ita ce jam'iyyar Rana, wace wani ɗan Nijar mazaunin ƙasar Canada Dr. Hamidu Muhammadu Abdu ke jagoranta.
Al'umma ƙasa ga su ne waɗanda muke tasayi, don saboda haka ne waga Rana ta huto yau. Mu yi aiki sosai, ta huta cikin wahala, ƙasa ta huta cikin talauci. Ƙasa Allah ya ba mu arziki, ya ba mu mutane, duk abin da ya kamata mu samu mu yi aiki ƙasa ga ta tashi muna da shi. Ranar 28 ga watan Disamba, wata mai zawa, za mu yi babban Congress. A cikin Congress ɗin nan ne mutanenmu za su shaida ma duk Nijar abinda za su sa gaba, kuma ta ƙaƙa za su shiga cikin wannan zaɓe.
Tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Nasiru Saidu na Voix de Sans Voix suka fara bayyana matsayinsu akan batun kafa jam'iyyu barkatai.
Siyasa mutane su manda ta kasuwanci, makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya. Shi yasa ka gani kowane ya taso ya buɗe jam'iyya, a haka kuma ya huskanci gwamnati a buɗa a bashi kaso nashi wanda za a bashi. Ba zancen wancan alƙawari da anka ɗauko don conference ba, anka ce ai jam'iyyoyi domin ai ceton ƙasa saboda talaka ya samu ya haita cikin ƙangi wanda ke ciki.
Akwai wani tasiri da ƙananan jam'iyyu za su iya yi ne a zaɓuka masu zuwa?
Babu tasirin da sun ka iya yi, domin da sun buɗe jam'iyya da hankalin bai dau wani abu ko bai da abinci cikin jam'iyya shine suka buda ta.
To shin kome doka ta tanada game da batun kafa jam'in siyasa a jamhuriyar Niger? Dr. Abubakar Ahmadu Hassan masanin tsarin mulki ne.
Aya ta 7 da 8 na wannan doka ta musamman na jam'iyyar siyasa ya kwatanta da cewa wato waɗanda suke so su kafa jam'iyyar siyasa sai kana cikakken dan ƙasa kai na Niger ne. Ya zamanto a kadan kana da shekara 21. Ya zamanto a ce kana da aqida na kwarai kenan kana da bon morality. Ya zamanto a cikin Niger kake da zama kuma ya zamanto a ce kana da cikakken inci kana jur da droit civil et politique inda ko tuta maka hukumci wato baka iya zama shugaban jam'iyya amma akwai abin da ke ta daily prudence lahi akan kuskure.
Tarihin siyasar Niger ya yi nuni da cewa kananan jam'iyyu kan mayar da kansu ɗan rakiyar manyan jam'iyyu a yayin zabe da nufin samun kason mukami ko na kwangilar ayyukan gwamnati sabanin abubuwan da doka ta tanadi.
Duk jam'iyya na siyasa wanda yayi kara goma beje ba zabe ko na shugaban kasa ko na majalisar dokoki ko na karan kudu an ce ita wannan an soke ta ne d'office donc le parti est dissous d'office
wake da izinin soke ta
ministan cikin gida ne sadar ke constater ne ko zai
sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida sule mumuni barma nan gaba kaɗan bayan wannan shiri na rana shirin yau da gobe zai zo muku inda Maryam Dauda da Madina Dahir Mai Shanu za su tattauna kan mahimmanci ko tasirin ilimi a zaman rayuwa sai ku kasance tare da mu. Amma yanzu kan agogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 16 hudu na yamma kenan a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, uku kuma a Ghana. Yanzu ga Mustapha Nasir ba tsare da shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau cikin ikon Allah za ku ji ƙarashen tattaunawar Madina Dauda da jami'an hukumar samar da iri a Najeriya a lokacin da suka ziyarci ofishin muryar Amurka da ke Abuja fadar gwamnatin Najeriya.
So wannan abin idan aka ci gaba da shi kudurorin gwamnatin tarayya aikin gona zai kai ga yanda ake bukatarsa, kamar yanda ina ga Bature yake cewa in the next 10 years za mu yi mubin ainihin tattalin arzikin kasar Najeriya to let's say industrialized agric economy.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a yau ma dai shirin yana ofishin muryar Amurka da ke Abuja domin jin ƙarashen tattaunawar Madina Dauda da jami'an hukumar samar da iri a Najeriya Alhaji Ibrahim Musa da kuma Alhaji Idris Aliyu a lokacin da suka ziyarci ofishin muryar Amurka da ke Abuja ga Madinan da bakin nata.
Sannan akwai abin da na manta ban ga miki ba, jami'ar Gwagwalada ma ta zo, mun samu wakilci daga jami'ar Gwagwalada. So wannan abin idan aka ci gaba da shi kudurorin gwamnatin tarayya aikin gona zai kai ga yanda ake bukatarsa, kamar yanda ina ga Bature yake cewa in the next 10 years za mu yi mubin ainihin tattalin arzikin kasar Najeriya to let's say industrialized agric economy. Saboda
wannan yana nufin me kenan cewa za mu iya ciyar da kanmu ba tare da mun samu abinci daga wani ba?
A yanzu ma ai muna ciyar da kanmu Hajiya Madina, mun rufe boda
to
muna ciyar da kanmu, muna ci sau uku a rana, muna kuma cin abubuwan marmari ga sunan ko ina
wanda muka nome da kanmu,
muka noma da kanmu, ba waɗanda muka shigo da su ba. Ba wannan nake nufi ba. Kamar yanzu misali idan kika duba masakunmu yanda suka mutu a Kaduna da Kano da Aba, sannan kika zo kika duba dalar gyada, kika duba gidan koko, kika duba gidan kwakwar manja, duk guraren ai akwai dakunan bincike wanda ake kira research institution. Wannan gwamnatin ne kawai ta taso ta shela ta farfado da su kuma ta rufe boda domin su tsaya da kafafun su. To ba za mu samu ainihin galabar me da Najeriya ta ainihin karfin tattalin arzikin kasa na kimiyyar ta bangaren aikin gona sai mun karfafa waɗannan yara domin su ne yara manyan gobe. Su wannan shi ne.
Bari zo wajen Alhaji Idris, ta yaya kuke kokarin tabbatar da cewa yaran nan sun kaunaci wannan aiki na noma har dai su kai ga ci gaba da yin shi. Dan ka ji na tambaye Obi yace shi burin sa yana so ya zama likita amma kuma yana so ya noma a gefe.
Alhamdulillah. To ai shi wannan matakin da muka dauka ita ce matakin farko, saboda yanzu kin ga yanzu mun sa musu wannan azama ta jajircewa saboda competition da muka sa musu. To daga nan za mu fara building, akwai za mu riga sa musu suna competing a abin da ake cema kacici kacici da kuma debate, suna muhawara, suna mujadala akan harkan fidda iri da noma. Kin ga daga nan da hankali wannan sha'awan noman zai shigo musu su fara karanta abin da ya shafi harkar tantance iri. Saboda me shi da yake cewa zai medicine, muna so mu samu likitoci amma ba za ka
ila likitocin noma
yawwa likitocin noma misali
ko na dabbobi
sannan misali kaman yanzu jami'in tantance da fidda da yada irin ga manoma na kasa wanda Dr. Philip Ojo ke shugabanta a matsayin director general, kaman yadda malaye maganin masaku da duk sun mace Kaduna yanzu nan da Kano da sauransu duk da abin da ke ce da su gaba harkan masaka ne. To yanzu mun lashe wani takobin mu cewa za mu farfado da wannan masana'antu ta masaku ta wace hanya za mu bi. Yanzu nan an fito da sabon iri ta fannin kimiyya abinda ake ce ma BT cotton, kuma a wannan baza koli da muka yi a gwagwalar dawon da minista da kanshi mun samu ziyartar ministan harkan noma wato Alhaji Muhammadu Sabo na Nono ya zo ya ga wannan gwaji da muka yi na audiga, ya ganshi duk tsawuna wannan audigan ya fi ni tsawo, kuma za ka samu gulale aƙalla 150 akan guda ɗaya, kuma yanzu tana tafe.
To wanda yana nufin me?
Wannan yana nufin cewa wannan harkar
auduga
mun lashe takobi za mu farfado da shi. Dan yanzu a yadda nake ga miki yanzu mun fara kafa akwai gwaji da muka sa a Kano yanzu nan dan Hassan, saboda a nuna mu manoman mu cewa ko da damuna da rani za mu iya shuka auduga. Saboda haka da wannan hanya za mu farfado da hadar auduga, wanda shine zai ba da wayannan kamfanonin textile da abin da su farfado don sun samu abin da zai ciyar da su gaba. To shine wannan.
Sannan akwai maganar nau'in shinkafa. Shekarun baya idan kika lura ruwa ya tashi shinkafa, an fito da yanayin shinkafa mai jure ambaliyar ruwa, sannan kuma shinkafan ne
saboda haka ruwan ce za ta yi bukata kenan wajen
a idan an shuka ta har ruwan ya tsotse ba za ta ribe ba, har ruwan ya tsotse ta samu ta
ba wai bata ta
zai ba ta meke. Maganar su waken suyan nan, maganar su yanda za a inganta dawa hada da waken suya da rogo a ta da fulawa mu daina shigowa, maganar alkama din nan ana aiki a kanta. Kin san su dan ita ta fice a irin alkama irin ta mafi na India. To amma yanzu muna aiki a kai, kila za mu zo mu hada kai. Dakuna fa da muke da su na bincike a fadin kasan nan suna da yawa. Ni ma shigowa ta wannan hukumar na ga wani abun al'ajabi, na je wani dakin bincike da ake kira National Institute of Tropical Agriculture, suke gaya min cewa anan za mu iya gane wannan kwayar halittar tsirran shegiya ce ko tana da uwa. Suna yin DNA su gani cewa wannan danyi DNA dinta breeding din da aka yi mata da mahaifanta ainihin asalin mahaifanta ne. Duk na ga irin waɗannan abubuwan, sannan na je na ga wani guri inda ake ajiye kwayoyin halittan tsirrai da iri da muke da su shekaru 50-60 da suka wuce,
kuma har yanzu suna da amfani.
Idan za a dawo da su, idan yanayi ya canza a duniyar jiya take, idan yanayi ya canza za a dauko kwayar halittar a kawo kuma samar da
to jama'a. Yau ma dai abinda ya sauka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa a shirin, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Gwani, manajan bullo da Masak daga jihar Borno, Nigeria, ya ce assalamu alaikum biyu Hausa. Da Allah ku bani dama in yi wani tsokaci. Haba iyaye, ya kamata ku san cewa tarbiya ƴanku haƙƙi ne da Allah ya dora a wuyanku. Amma kuma da yawa daga cikin iyaye da basu damu da wannan haƙƙin ba, sun bar ƴaƴansu suna talla, suna yawo akan tituna don kuɗin abin duniya. Muddin idan har iyaye ba ku yi watsi da ɗora wa ƴaƴanku tallace-tallace ba, duk halin da kuka tsinci ƴaƴanku da shi, ku sani ku ne sillar faruwa. Saboda haka, dan Allah iyaye a kiyaye, kar daga baya a zo ana nadamar da ba ta da wani amfani. Sai kuma sakonmu na gaba fito daga Ashiru Lawal na Goma, ruwan Baure, dan kishin kasa jihar Zamfara a tarayyar Najeriya, da Ibrahim SD Kusfa suka ce baki daya a gaskiya ci gaba da takun saka ko cacar baki da ke faruwa tsakanin gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle da tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari game da sha'anin tsaron jihar babban abun takeici ne, kuma hakan ko kadan ba shine mafita ba. Mafita kawai ita ce da wanda ke zargi da wanda ake zargi duk su garza a gaban hukuma domin ta yi kwakwaran bincike na gane mai gaskiya da marar gaskiya. A ƙarshe, muna addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya da wamamme a jihar mu ta Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga har Usman Kasim Kiringim na Arewa tare da Umar Mamadu Kiringim da magaji soja Kiringim na Arewa da kuma Hassan Jambuto Kiringim suka ce baki da assalamu alaikum biya Hausa, da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya. Suka ce a yau mun shigo wannan filin ne domin mu tofa albarkacin bakinmu dangane da yawaitar sace-sacen yara da ke ƙara ƙamari a cikin manyan biranen ƙasarmu ta Jamhuriyar Niger, da fatan hukumomin ƙasarmu za su tashi tsaye don magance wannan matsalar da ta kunno kai a Niger. Mun gode biya Hausa.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yan sandan kwantar da tarzoma na Turkiya sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa wani gangami da dubbar mata waɗanda ke buƙatar a kawo ƙarshen abin da suke kira ƙyale maza masu gallaza ma mata. Yan sanda sun hana mutane sama da 2,000 yin maci har zuwa titin Istiklal. 'Yan sanda sun harba barkwano mai sa hawaye kan masu zanga-zangar, yayin da wasu shaidu ke ba da rahoton an yi amfani da barkwanon tsohuwa da harsasan roba. Ba a bai da rahoton wani rauni ko kuma kama kowa ba. Masu shirya gangamin sun ce sun gaji da abin da suke ganin hukunce-hukunce ne masu sassauci da aka yanke wa mazaje da samari waɗanda ke kisa ko cin zarafin mata. Girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afkawa wasu sassan babban birnin ƙasar Albania da safiyar yau ɗin nan Talata, wadda ta kashe aƙalla mutane 6 tare da raunata ɗaruruwa. Hukumar binciken girgizar ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ta kai girman 6.4, wadda kuma tsakiyarta ke da nisan kilomita 30 arewa maso yamma da babban birnin ƙasar, wato Tirana. Masu aikin ceto sun yi ta aiki don nemowa da ceton mutane daga gine-ginen da suka lalace. Mai magana da yawo ma'aikatar tsaro ta ce an gano gawar mutane 3 a cikin wani rushasshen gini a cikin garin Doras. Babban kotun Pakistan ta dakatar da sanarwar gwamnati na wani ɗan lokaci wadda kan kaiwa babban wato hafsan sojojin ƙasar damar yin aiki na wani adadin tsawon shekaru 3. Wannan mataki na yau ɗin nan Talata wanda ba a saba gani ba, wanda kuma kotun kolin ta ɗauka na zuwa ne watanni da dama bayan da Prime Minister Imran Khan ya ba da umarni.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da caji, za mu zo muku da wani sabon shirin. Kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, hama da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. Yanzu madadin ita Hadiza Kyari da ta yi gabatar da shirin, sai injiniyanmu wato Daniel Brown da kuma shi da haɗa shirin kenan, Daniel Brown da kuma injiniya Daniel na ke so na ce. Masu sauraro, sai anjima idan mun haɗa shirinmu na dare. Yanzu ga shirin yau da gobe.